عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة مزسادوا أولنا يمتي نا cikin ranar 7 ga watan Ramadan a wannan hijira shekara ta hijira ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 2 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 78 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya a cikin suratul Nahl insha Allah kamar yadda muka saba amma za mu karanta tambayoyin da kuka rubuto tambaya ta farko wannan yace shin mamu zai iya bin liman karatun da yake yi a sallar tarawi ko na farilla don gudun waswasin shaydan a sallar ba zai iya ba Allah ta'ala cewa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karanta alqur'ani ku saurari karatun ku yi kawai an ruwaito daga jama'a daga cikin tabi'ai daga cikin su akwai Afa ibn Abi Rabah da wani su suka ce wannan wa idza quri'al qur'anu ana nufin idan aka yi karatun alqur'ani a cikin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahih Muslim yace innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi sannan ya jera abubuwan da ya kamata da ya wajaba mamu yayi yace wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu to ku saurara ku kawai shi kansa sauraron ibada ne shi kansa sauraron ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullah ibn Mas'ud ya karanta masa alqur'ani yace ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzal in karanta mata bayan kai aka saukar ma yace inni uridu an asma'ahu min ghairi na son in ji shi daga wajen wani na shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwadayin ya ji tilawar alqur'ani daga wajen wani saboda haka wannan ibada ce mutun ya saurari karatun alqur'ani ibada ce sanadiya ce ta saukar rahama saboda haka yana kuma daga ɗaya daga cikin wuraren da ake son karatun alqur'ani da wa'astuwa da wa'azin alqur'ani ba kawai sai an yi maka wa'azi bane ta hanyar tafsiri ko kuma akan mimbari bal sauraron tilawarsa a cikin sallah wa'azi ne dan haka kada shi wannan ya ishe ka yayi ya wato ya koru waswasi daga cikin abin da yakan taimaka ma mutum yin wannan shine ayoyin da za a karanta a cikin tarawih din ranar da za a karanta izifin da za a juri'in da za a karanta ka je ka karanta fassarar sa koda daga cikin qur'ani ne fassara ne domin ya baka ma'anar irin abubuwan da ayoyin suke fada wanda wannan zai taimaka maka yayin da ake karatun za ka rinka bin ma'anar kana fahimta ko kuma ka dauki alqur'ani babu laifi an yi ruksa mutum ya dauki alqur'ani ya rike za ka iya daukan alqur'ani mai fassara ana karantawa kana duba fassarar na abin da baka sani ba tare da cewar ka tsaya kawai ka saurari karatun da wato gwabin maganar ta Allah jalla wa ala ta shiga cikin zuciyarka yafi komai koda baka fahimci ma'anar cikakkiya ba amma gwabin maganar ka saurare ta shi kansa ibada ce wadda take Allah madaukakin sarki zai baka alkhairai masu yawa sannan tambaya ta biyu shin mace mai haila za ta iya zama a masallaci dan jin tafsir ko karatu mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba a bisa sahihin zancen malamai amma za ta iya halartar abubuwan da ake a masallaci idan za ta kebance ta samu waje wanda yake ba cikin masallacin ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga mata masu haila kan cewar su halarci masallacin idi sai ya ce wal ya'tazilnal musalla amma su kebance kada su chaku kada su shiga wajen da ake sallah wal yashhadnal khair wa da'watal muslimin su halarci alkhairi da addu'ar da musulmi suke yi saboda haka babu laifi mata masu larurar al'ada su halarci alkhairin da ke cikin irin wa'annan majalis amma su kebance shiga masallaci su kada su shiga cikin masallaci su kebance kansu a wani waje wanda yake zai zama to killatacce wanda za su iya halartar karatun kowanne gwargwadon irinsa kuma ya kamata masallatai wato su bada haɗin kai ga mata kansu samun musu waje wanda yake za su iya zama a killace domin ya zamanto ba su saba ma Allah ba wajen yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na shigar mace mai haila masallaci, sannan kuma sun samu alkhairi na halartar wannan. Za ku ji waɗansu fatawoyi da suke cewa babu laifi ga mace mai haila ta shiga cikin masallaci, wannan waɗansu sun yi fatawa da wannan, kuma shine matabar zahiriya, amma maganar su ba ta da ƙarfi ta fuskar dalili ko kaɗan. Abin da yake mafi inganci shine mace mai haila ba ta shiga masallaci saboda dalilai da dama, kuma mun yi bayanin su yayin da muka yi karatun izziya, kuma bayanin su zai zo insha Allah a cikin karatun mu na Bukhari. Sannan wannan yake tambayar yin aiki a kamfani na taba haramun ne? Yin aiki a kamfanin taba bai haram, bai halatta ba, saboda ita taba bai halatta a cinikinta ba, bai halatta a sayar da ita ba, saboda cuta ce. Dukkan abinda Allah madaukakin sa, dukkan abinda yake cutarwa Allah ya haramta shi. Allah ta'ala ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, kuma yana haramta musu al-khaba'ith. Al-khabith shine abinda yake cutarwa, abinda yake kazanta, abinda yake dauda, abinda yake mai cutarwa. To kuma taba tabbas babu ko shakka cuta ce, dan haka ne ma ake sanya cewar lalle a rubuta a jiki cewar taba tana sanya cututtuka, tana sanya cutar a daji na huhu da sauransu, dan haka ake rubutawa ma. To a ka'ida kamar yadda malamai, kamar yadda Maraqi yace wa aslu kulli ma yadhurru al-man'u, ka'ida ta shari'a shine duk abin da yake cutarwa ana haramta shi. To idan Allah madaukakin sarki ya haramta abu, to ya haramta cinikin sa. Inna Allah idan harrama shay'an harrama thamanahu, Allah idan ya haramta abu to ya halam, ya haramta kudin sa, kudin da ake cinikin sa. To saboda haka waɗanda suke ciniki su kansu cinikin bai halatta ba, ballantana kuma waɗanda suke abinda suke sana'antawa kenan, su sana'antar su yi sana'ar su sayar. Dan haka mutun ya nemi musanye daga wannan aikin. Sannan menene bambancin sa da aikin hotel ko aikin banki? Akwai bambanci da aikin hotel, domin hotel din akwai hotel wanda take ai hotel ba duk abin da ake ne a hotel din ba yake haramu. Mutun ka je ka samu waje ka zauna a baka ɗakin kwana, wannan babu haramci a kai. Amma a ce kana aiki a hotel kuma kai ne zaka rinka kai giya ɗaki, ko kuma kana aiki a ɗakin da ake yin rawa a cikin hotel din ko ba, to wannan haramun ne. Amma a hotel din da ya zamanto babu wannan, idan kai aiki a shi kai aiki akan abin da yake daidai. Haka zalika banki, idan bankin na musulunci ne babu sabani akan cewar wannan bankin aiki a wajensa ba haramun bane. Amma sauran bankuna wannan ya danganta, kamar banki wanda yake rashin aiki a cikinsa zai zamanto cutarwa ne ga musulmi, kamar babban bankin kasa wanda yake guda ɗaya ne kuma ba a wani aiki idan musulmi suka kaurace ma wannan wajen ga baki ɗaya barna ce. Saboda haka maslaha ta hukunta kan cewar musulmi su yi aiki a wajen, kamar yanda mun sha yin bayani a nan a bisa fatuwar Izzuddin bin Abdussalam ta idza amma al-haram jaza lilmu'min an yatanawal min al-halal la biqadri ad-darura bal biqadri al-haja al-amma. Wato haja ce wadda take ta bukata ta al'umma baki ɗaya, wanda idan aka kaurace mata zai zamanto barna, domin zai zamanto ga baki ɗaya hayoyin tattalin arziki suna hannun waɗanda suke ba musulmi ba, wanda take wannan kuma barna ce, kuma shari'a ta zo da kawar da barna da kawo gyara. Sannan misali haramun ne idan mutum ya zama desperate a neman aiki, har yana nema ya shiga wani hali sai ya fara aikin kafin ya samu wani, ya hukuncin sa yake? Eto wannan larura at-tuqaddara tuqaddaru biqadariha, ana kaddara larura da irin halinta. Saboda haka irin wannan sai mutumin da yake cikin wannan ya je ya nemi fatawa, wannan shine hukunci. Amma batun fatawa ya danganta da halin mutum, to kuma halin mutum sai an duba an gani yaya halin sa yake, shin abin da yake fada na larura larura ce? To duk abin da aka halatta shi dan larura, to sai an kaddara cewar shin larurar larura ce ko ba larura bace, shine ma'anar ka'idar da malamai suka ce ad-darura tuqaddaru biqadariha. Ita larura ana iyakance ta, ana yin hukunci da ita iya gurgwadanta, saboda haka dole a aunawa ake yi. To shi kuma wannan ba abu ne na hukunci ba, abu ne na fatawa wanda ya danganta da wanda ya je neman fatawa. To sannan wato ya sai ya je nemi fatawa wajen malamai, sai a duba halin sa a masa fatawa da abinda kuma Allah madaukakin sarki ya fatahi na wato na jawabi na bayani. wannan yace ina neman shawara daga gare ka. Wallahi mahaifina ya kasance mutum ne mai aikata mummunan aiki. Idan na bayyana maka irin abin da yake aikatawa, kowa anan sai yayi, Allah wadai da shi. Na yi iya kokari na tare da ƴan uwana kan ya bar wannan aiki, amma abin ya ci tura. Mun hada da ƴan uwansa amma ya ki. Idan suka yi masa magana ma sai ya ce wai ba su ba su isa su hana shi ba abin da ya ga dama ba, ba su isa su hana shi abin da ya ga dama ba. Wallahi gashi yana da ilimi sosai na addini, mu kuma ƴaƴansa gashi muna da iyali sosai, kuma muna gudun abin da zai ja mana a rayuwa. Dan Allah ka ba mu shawara. Eh, sai ku yawaita addu'a a gare shi, kuma ku ci gaba da yi masa nasiha da kuma kaddamar da wa'azi a gare shi, musamman waɗanda suke zai iya jin wa'azin nasu wanda suke gaba da shi ko wanda suke sa'o'insa. Amma babban abu ku yawaita addu'a a gare shi. Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi, Allah ya shirye mu baki ɗaya, Allah ya tsare mu daga fitina. Babu abin da mutum yake, babu abin da ake gudu a rayuwa irin Allah ya sanya fitinarka a cikin addininka. Idan Allah ya sanya maka fitina a cikin duniyarka, ko rashin lafiya ko talauci, wallahi ya fi maka sauki bisa Allah ya sanya fitinarka a cikin addininka. Ya jarabce ka da sabo mummuna, ya hana ya toshe maka kofar tuba. Ba abin da ya kai bala'i irin wannan, domin rayuwa ba ta da amfani a gare ka in dai ya zamanto kofar tuba ta toshe ga gare ka. Dan haka mutum shi yasa ake cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma afini fi dini, Allah kai mun ka bani lafiya a cikin addini na, wato karka sanya musiba a cikin addini na. Kuma yake cewa cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa sahabbai, ko shi sahabbai suka taru in suka zo wajen sa kafin a tashi sai ya musu addu'a, wanda yake nuna al'adar da muke in za a tashi a ce ayi addu'a babu laifi. Hadisi ne hasan a cikin Tirmidhi, yana yi musu addu'a, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati. Daga cikin addu'ar abinda yake ce Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, kada ka sanya musibar mu a cikin addini. Mutum ya zamanto musibarsa a cikin addini babu abin da ya kai wannan tashin hankali. Kuma koyaushe mutum idan zai yi sab, idan zuciyarsa ta riya masa saban Allah, ya ji musamman a lokaci mai alfarma kamar wannan cikin Ramadan, ya tuna mummunan abin da zai iya samunsa idan Allah ya sanya musibarsa a cikin addininsa. Mutum ya saba ma Allah, Allah ya masa ukuba da wani zunubi wanda shi a lokacin mu'afa ne, tsararre ne, lafiyayye ne daga yinsa. Yanzu me ya kai masifa bala'i? Allah ya jarabci mutum da mummunan saban Allah, Allah ya jarabci mutum da neman muharramansa, Allah ya jarabci mutum da neman jinsinsa. Miyagun zunubai da Allah zai iya jaraban mutum ta zamanto sha'awa ce da ba zai iya barinta ba. Allah ya kiyashe mu. Saboda haka wannan ku tsawo muna masa addu'a kan Allah ya yi masa. Allah kai ya sanya musibarsa a cikin addininsa, mu ma Allah kar ya sanya musibar mu a cikin addinin mu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
تعالى مدعوكين سركي ya bayyana kamala kudurarsa da cewa shi Allah ne iko ne bisa komai, sannan da ambaton da ci gaba da ambaton wato sifofinsa jalla wa ala wajen nuna cikar ni'imarsa da yayi bani adam domin su kadaita shi da ibada, su bar shirka da shi. Yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah shine wannan ba waninsa ba wanda ya fito da ku daga cikkunan iyayenku mata. La ta'lamuna shay'a, alhali ba kwa sanin komai daga cikin wani abu, ba abinda kuka sani. Wa ja'ala lakumus sam'a, sannan sai kuma ya sanya muku ji, wato ji kowa yana da irin ji irin nasa masdar ne amma ma'anarsa jam'i wato ji iri iri daban-daban wal absar kuma yasan ya muku gannai kowa yana da ido yana da gani wato idanuwa wal afida da kuma hankula kwakwale sune zukata waɗanda da sune za ku fahimta la'allakum tashkurun yayi haka domin ku zamanto wato domin kaunar ku zamanto masu godiya gare shi wato masu godiya ku yadda cewa wannan ni'ima ce wadda Allah madaukakin sarki yayi muku anan malamai sun karanta ummahatikum haka jumhur suka karanta ummahatikum da damma akan alhamza din hamza ya karanta ta da immihatikum min butuni immihatikum anan da kuma a cikin suratul zumar da kuma a cikin suratul najm a cikin suratul najm min butuni immihatikum haka dalika kisa'i shi kuma ya karanta ta da fata immahatikum saboda kan lokaci in ka ji ana karatu waɗanda suka karanta da wannan karkace lahanu suke yi karatu ne kamar wani bawan Allah ya ji wani yana sallah yana karatu da kira'ar da suke cewa Abrahama ya karanta wannan rubu'in na wa idibtala Ibrahima rabbuhu sai an yi ta ambaton annabi suna annabi Ibrahim sai maimaitawa yake shi ya dauka kuskure yake abin ya ishe shi a cikin sallah sai ya ce kul Ibrahim Allah ya hadi sai Ibrahim zaka ce Allah ya hadi shi ya dauka Abrahama din da ake fada kuskure ne alhali fa kira'a ce na'am to haka nan ma wannan in ma'anarsa iyaye mata jam'in wato Allah ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku mata alhali ba kwa sanin komai shine halin da jariri yake fitowa jariri idan ya fito baya sanin komai Allah ya halatta masa ji da gani da kwakwalwa tun a cikin mahaifiyarsa amma baya ji baya gani baya tunani har lokacin da aka haife shi baya sanin komai bai zo da ilimi ba wanda yake nuna hikimar Allah ga dan adam da kan cewa komai Allah ya masa ni masa komai ne da ya gani na ni'ima Allah ne ya masa domin ya zo duniyan nan bai ma san komai ba ba shi da ikon komai ba shi da karfin komai ilimin nan ba shi da shi domin ilimi shine akallan iko ba shi da ilimin sanin komai wanda a lokacin nan da Allah madaukakin sarki bai jibince shi ba da iyaye waɗanda za su ji tausayin sa su kula da shi da shikenan sai ya halaka to sannan Allah madaukakin sarki ya sanya masa ji wanda da shi ne zai ji umarni ya fahimta ya sanya masa gani wanda da shi ne zai rinka ganin abubuwa ya gane abin mai amfani da abin mara amfani kuma ya bashi kwakwalwa wanda kwakwalwar nan mai tunani mai sarrafa abin da mutum ya ji da abin da ya gani ya zuwa ga ya fahimci ma'anar waɗannan abubuwan da haka kuma zai sami ilimi har ya zamanto ya sami ilimin da zai rinka tinkaho wanda idan ba musulmi ba ne shi ya rinka girman kai duk wata ni'ima ya ce innama utituhu ala ilmin indi ya ce ilimi ne da nake da shi daga nan ne na samu wannan ni'imar ta ji wanda bai san komai ba ya fito wai yanzu yana tinkaho cewa ni'imar da duk aka gani tare da shi saboda iliminsa ce ya samu ya manta halinsa na farko to shine Allah ya tunatar da mu a wannan hali ya ce ya yi mana wannan ne la'allakum tashkurun domin mu zamanto masu godiya to wannan shukra abinda a shukur abinda shine abinda hankali ya shaida akan kansa dukkan hankali ya san cewar godiya ga wanda ya yi ihsani kyakkyawan abu ne kamar yanda yake kuma butulci mummunan abu ne shi yasa a kowane yare sunan mai godiya suna ne abin yabo grateful mai godiya wani mai godiya ne wani shakur shakir kuma kamar yadda aka sansa butulu mummunan abu ne kowa ya san butulu mummunan suna ne zagi ne in aka ce ma mutum butulu zai ce kaji wai ni ake ce ma butulu baya so ba zai ado da wannan sunan ba saboda haka hankali ya nuna akan inkarinsa saboda haka ana son godiya to Allah ya ce yayi muku haka ne domin ku yi godiya to hanyar godiya shine tunatar da mutum ni'ima wanda shine abinda Allah madaukakin sarki yake mana ba kuma wanda ya cancanci a gode ma ni'imarsa irin Allah domin shine wanda yayi ni'imar da babu wanda yayi kamarta babu kuma wanda yayi tarayya da shi a cikinta nan wato an kawo as-sam'u mufrad waja'ala lakumus sam'a ji saboda masdari ne amma yana nufin jinsi amma al-absar fi aka kawo shi da jami kuma haka kusan yake a cikin alqur'ani khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim fama aghnat anhum sam'uhum wala absaruhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati llah wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi amma anan sai yazo mufrad wa ja'ala ala basarihi rishawa to wannan wadansu malamai sun yi kokari su nuna munasabar cewa al-absar yayin da ya zamanto wato sunan jari sunan gaba din ne idanu dan haka sai ake jam'in su wadansu kuma suka ce saboda gani iri iri ne akwai gani na zuci akwai gani na ido saboda haka sai ake jam'in sa wadansu kuma suka ce a wannan kawai uslubi ne na larabci saboda yafi salasa dan saboda shi kansa yanda zubin karatu yake zubin zance yake akwai nau'i wanda yake za a yi shi dan yafi sauki a yadda yafi saukin gudana a harshe sai ka ji wato yanda balagar take sai ka ji kamar zaka tande bakinka idan maganar ta zo haka amma in da ba haka take ba sai ka ji akwai wani dan nauyi a harshe wajen fada to uslubi ne na balaga na alqur'ani waja'ala lakum inda an ce waja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'ida ko kuma waja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad sai ka ji akwai nauyi amma waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida yanda yato a haka to wannan gwaninta ce ta alqur'ani wanda yake shi kuma yana komawa ne ba ya zuwa ga wata ka'ida ta balaga ba yana komawa ne ya zuwa ga ka'idar ji da kuma yanda wato mutum yake wato yake dadanta zubin zance idan ya zamanto da irin nau'in uslubi ne wato wani irin ilimi ne na waka ilimi ne na aro da waka saboda haka mawaki idan wanda ya san ilimin waka idan ya ji zubin sai in aka gaya masa wannan aka gaya masa wanda ba haka ba to la shakka zai duba cewa na alqur'ani shine yafi balaga shine yafi wato dadi a wajen ji na'am
alam yarau ila al-tayr musaffaratin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
to sannan Allah madaukakin sarki ya kuma zo ya kuma nuna mana dalilan da muke gani a sassa bayan dalilan da muke gani akan kanmu na halittar mu sai kuma ya tafi da mu ya zuwa ga dalilan da muke gani a cikin halittar da suke a cikin sassa yace alam yarau ila at-tayr shin yanzu ba su duba bane ya zuwa ga tsuntsaye musakharatin fi jawi as-sama' horarru ne su a cikin sararin samaniya a cikin filin sama ma yumsikuhunna illa Allah babu mai rike su sai Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai ayoyi wato dalilai masu nuni akan wato cewar akwai mahalicci masu nuni kuma akan cewa wannan mahaliccin mai cikakken iko ne kuma gwani ne a cikin aikin sa masani ne ga mutane waɗanda suke yu'minun masu yin imani wato waɗanda suke suna ganin wannan za su san cewar wannan nuni ne zuwa ga Allah sabanin waɗanda suke ba mu'minai ba su wannan ba zai zamanto musu aya ba ko sun gani sun ga abun ban mamaki sai su ce nature ce ai haka nature take fi ta bayani ma ba su taba dangana shi zuwa ga Allah ba to wannan shine wannan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyi wanda Allah madaukakin sarki yayi ishara kamar ishara ce a cikin wannan da abin da ya faɗa a farkon sura cewa wa yahluqu ma la ta'lamu yayin da ya ambaci abubuwan tafiya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yahluqu ma la ta'lamu wato Allah ya halatta muku dawaki da alfadari da jakuna domin ku hau kansu ku tafiya akan su kuma domin ku yi ado kuma yana halittar abin da ba ku sani ko kuma zai halicci abin da ba ku sani to daga ciki sai daga cikin abubuwan da Allah ya kawo na abubuwan ban mamaki shine tsuntsu da abinda kuma Allah ya bude a cikin fahimtar dan Adam ya bashi ya samun masa na wato tsuntsu wanda ake tafiya akan sa shine jirgin sama domin ba wani abu ne waɗanda suke jirgin sama suka yi ba sun duba ne sun ga yaya tsuntsu yake tafiya sun bi ka'idodin da Allah ya sa a cikin halitta domin shi tsuntsu ga nauyin sa ga kuma wato jikin sa iri iri akwai dan karami akwai babba akwai wanda kawai daga ya tashi tashi kawai zai yi miki akwai akwai kwaro irin wannan kwaron nan wanda yake zaka ga ya tsaya check in zai tashi kuma zai yi tafiya dragonfly, in ya tashi kawai sai ga ya cilla sama ba tare da yayi gaba ko yayi baya ba, haka kawai shi Allah ya yi shi. Kai ka ce kamar wato irin kamar helicopter, inda helicopter za ga da kasa kawai sai ya tashi sama, to shi ma haka yake. Akwai wanda yake kuma sai yayi tafiya tukuna, kamar irin manya-manyan manya-manyan tsuntsaye kamar mikiya, sai ta samu wuri ta yi tafiya kamar yadda jirgin sama yake tafiya a kan titinsa, ya yi tafiya ya ɗauki tafiya ta yi ƙarfi, ya yi gudu sosai, sannan gudun sai ya iya tayar da shi. Duk wannan uslubi daban-daban. Ga kuma wato da yake su jinsin tsuntsaye ɗin, wannan ya haɗa da tsuntsu wanda muka sani, ya haɗa kuma da ƙwari masu tashi, ya haɗa kuma da kamar jemage, wanda yake jemage ba tsuntsu bane shi ma, duk dai wani abu da yake tafiya Allah ne yake rike shi, domin abin da ya rike shi a sama, wannan ka'idar ta Allah da ta rike shi a sama Allah ne ya yi ta. Wato Allah ya sanya wata hikima da cewar yayin da abu yake tafiya a guje, yake tafiya gaba, iska tana keta shi tana tafiya ta baya, saurinsa yana sa iskar tana tafiya da sauri. Idan ɗabi'arsa ya zamanto ya ɗan lankwasa haka, yanda zai zamanto iskar tana bugun samansa da ƙarfin da ya fi yadda take bugun ƙasansa, to wannan zai sa wato wani ƙarfi da zai ɗaga abin sama. Haka ƙa'idar aerodynamics take, ƙa'ida ce ce aerodynamics, kuma abin da ake yi kenan a cikin jirgin sama. Shi yasa za ka ga yanda suka yi fuka-fukin, suna ƙoƙarin kwaikwayon wato fuka-fukan tsuntsu ne. Kuma kuka kula, kowane tsuntsu yana da fuka-fuki daban-daban, fuka-fuki launi daban-daban. Akwai 'yan ƙanana sirara, akwai masu kauri, kuma inda ake ajiye su, inda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ajiyarsu ne bisa ilimi, wanda in aka zo aka ce za a yi maka lissafin ka'idar aerodynamics da ke cikin wannan, sai ka yi mamaki. To duk wannan ilimin Allah ne tsaye. Amma daga ka je ka karanta aerodynamics, ka iya physics, ka iya lissafi, sai ka rinka ganin kanka ai babu Allah, sai ka ji ya ce babu Allah, ya manta da aerodynamics ɗin da ke cikin halittar Allah, kafin shi ya ce zai yi nasa, ya ce zai yi jirgin sama. To wannan Allah ta'ala ya ce aya ne ga mutane amma masu imani, domin su ne waɗanda suke raba ɗin, suke wato rataya dukkan wani abu na ilimi da Allah jalla wa'ala. Amma ilimi wanda yake aka cire Allah a cikinsa, to kafirin ilimi kenan. To wannan ilimin muna buƙatar mu musuluntar da shi, shi ne ƙoƙarin da 'yan uwanmu suke na musuluntar da ilimi. 'Yan uwanmu na wannan IIIT ƙoƙarin a musuluntar da ilimi. Boko ba kafirin ilimi ba ne, kafirtar da shi akai, kuma ana musuluntar da shi kamar yadda musulmi suke musuluntar da shi. Ko kai ne yanzu kana koyar da physics, ko kana koyar da biology, ko kana koyar da chemistry, ko geography, ko geology, za ka iya karantar da shi a musulunce, domin shi wannan ilimin duk gabaki ɗaya ilimin Allah ne, domin babu wani abu da ke cikin ilimin illa ka'idodin da Allah ya sanya halittarsa a kai. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, asalin halittar Allah da ya halicci mutane a kai. Hadha khalqullah, wannan halittar Allah ce, halittar Allah ce. Gravitation, halittar Allah ne. Aerodynamics, halittar Allah ce. Hydrodynamics, halittar Allah ce. Archimedes principle da ake faɗa ba na Archimedes bane, na Allah ne. Duk waɗannan abubuwan Allah ne ya sanya. Hadha khalqullah, halittar Allah ce. Saboda haka duk wanda ya karanta wannan ilimin na halitta, ya rataya shi, ya hada shi da Allah, to shine mumini. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun, sai wannan ta zamanto tasa. Wanda kuma yayi bai yi haka ba, to wannan sune ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, sun san ni'imar Allah kuma suna inkarinta. To wannan aya ce babba a gare mu, wanda yake zai nuna mana kan cewar gashi Allah ya yi gaskiya da yace yana halittar abin da ba ma sani. Ya halitta mana jirgin sama, wanda jirgin sama din nan gabaki daya, kamar kai ka ce wato tsuntsu aka zo aka ɗauka, aka duba yanda yake tashi da ka'idodin da suke sashi yake tashi, sai aka ga bara a zo a yi kamar yanda zai yi shi ma, a yi wani halitta wanda yake za ta iya tashi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ilimin wannan fahimta. Kamar yanda za mu gani, waɗansu ni'imomin na Allah yana yin su mubasharatan, sai dai kai amfani da su. Waɗansu kuwa Allah ne yake kimsa basirar, ya yi ilhamarsa ga bani Adam, sai su yi dukkanin su Allah ne yake yi. To amma sai bani Adam sai ya zamanto ba sa ganin Allah a ciki sai su rinka ganin kansu, su rinka ganin sababin ba sa ganin wanda ya halicci sababin. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kirazan mu gane ayoyinsa. Na'am.
Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min junudil an'ami buyutan تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الأرض وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
نعم. الله يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. Allah shine wannan wanda ya sa, wanda ya sanya muku wato masa wurin hutu, wurin nutsuwa a cikin daga gidajenku. Waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, kuma ya sanya muku gidaje daga fatin dabbobin ni'ima. Tastakhifunaha, kuna samun saukin daukan su. Yawma za'anikum, ranar da za ku yi tafiya ku wato haibba wanda kuka yi sai ku wato sai ku cire ta, ku tattare ta, ku nade ta, ku sanya ta a cikin jaka ko ku saba ta a baya. Wa yawma iqamatikum, da ranar da kuke sauka, in kuka sauka sai ku sauke ta daga bayan ku, ku bubbude ta sai ku kafa ta, shikenan kun sami gida. Wa min aswatiha wa aubariha wa ash'ariha asasan, kuma shine ya sanya muku kayan daki. Min aswatiha, wato daga gashin tumakan dabbobi da kuma gashin raƙuma na dabbobi da kuma gashin awakai, ya sanya muku asasan. Al-asas su ne kayan ɗaki, kamar wato matashi wanda yake za ku cika shi da gashin tumaki ku cika shi ya zama to kun samu mataki da kuke kwanciya a kansa, ko kuma daga buzun ku shimfiɗa ya zama to shine shimfiɗa mai laushi, shine al-asas, kayan ɗaki kenan. Wa mata'an, da abin amfani, kamar ku yi salkar ruwa ko kuma ku yi abin da za ku wato yi rataya a ciki, ragaya kenan. Shine wa mata'an ilahin, da kuma abin amfani ya zuwa ga wani lokaci. Wallahu ja'ala lakum mimma ja'ala lakum, kuma Allah shine wanda ya sanya muku zilalan, wato inuwoyi, mimma halaka, daga abin da ya halitta, na wato bishoyi da gini da na daga bishoyi da duwatsu da dukkan wani abu wanda yake zai tare muku haske da zafin rana, ya sanya muku inuwa daga wannan. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, kuma ya sanya muku dakuna daga cikin wato duwatsu, shine ɗakin da za ku zauna, wato kogo kenan, ko kuma ɗakin da za ku fafe ku yi ɗaki a cikin dutse, kamar yadda samudawa suke yi. Wa ja'ala lakum sarabila, kuma shine ya sanya muku tufafi. Taqikumul har, tufafin da suke yi muku wiqaya, suke mu ba ku kariya daga zafi. Wa sarabila taqikum ba'sakum, kuma ya sanya muku waɗansu tufafin daban da suke ba ku kariya daga makamanku yayin da kuke yaƙinku. Kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum, to kamar yanda yayi muku waɗannan ni'imomi, haka nan Allah yake cika ni'imarsa a kanku. La'allakum tuslimun, domin ƙaunarku musulunta, domin musulunci shi zai sanya ku kawai ku gode ma ni'imar Allah. to nan Allah madaukakin sarki ya faɗi ni'imomi na larura da ni'imomi na cika da ni'imomi waɗanda suke mubasharatan yayi su da kuma ni'imomi wanda yayi su da wasiɗa dukkanin su suna komawa ya zuwa ga cewa shine al-mun'im jalla wa ala shine mai ni'imtawa na farko ni'imar gida ya san ya sifanta gida da as-sukun wato wajen hutu wajen nutsuwa abinda ake nufi da as-sukun shine at-tumani'na nutsuwa babu abin da yake kawo mutun nutsuwa irin gidansa in kana gida wani ba zai shigo ba sai da izini ba za a yi maka jasusu ba ba za a shigo babu inda zaka ajiye abinka kana aminci kana ganin cewa ka ajiye shi kana cikin aminci irin a gidanka a cikin ɗakinka to Allah ya sanya muku gidaje ya sanya muku wurin nutsuwa daga gidajenku domin mutane a cikin halitta su ne suke makansu gida amma sauran dabbobi fa ba su da irin wannan gida ba su da wannan tsarin wanda gida din nan shine dalilin samun wato bayan samun aminci kuma shine dalilin samun ci gaban dan adam domin da gidaje ne ake samun unguwa da unguwanni ne ake samun gari da gari ne ake samun kasa sannan har za a ce gashi mutane sun hadu wanda a cikin haduwarsu za su jawo makansu dukkan wata maslaha su ije makansu dukkan wata barna wanda kowane ɗaya daga cikin su ba zai iya ba dole sai an yi taro to babban unsuri babban wato asasi na samun wannan shine mazauni don haka matsuguni yake daga cikin daruriya wurin da mutum zai sama makansa matsuguni wurin zama yana daga cikin abubuwa na larura mutum ba zai san fa'idar gidan zama ba sai tukuna ya ga halin yan gudun hijira wanda suka zamanto ba su da abinda zai kare su daga wato daga zafi ko daga sanyi babu abinda zai kare su daga farmaki na abokan gaba daga farmaki na dabbobi da babu abinda zai kare su daga barna da suke zuwa musu daga bani adam kamar su ko daga waɗansu halittu waɗanda suke ba na bani adam ba halin yan gudun hijira halin abin tausayi ne watannin baya lokacin da wato hadakar kungiyoyin malamai da na addini da na kuma kariyar ga yancin dan adam wanda aka tattara kayan ɗauki ga 'yan uwanmu da ke Maiduguri da aka kai musu akwai wata baiwar Allah da ta rasa uwa ta rasa uba ta rasa miji yarinya ce budurwa da ɗan yaro ɗan ƙanƙani ɗan shi wanda take shayar da shi ɗan inda take zama wata bukka ce aka yi mata ta leda wadda bukkan nan sai mutum ya kwanta da ciki tukuna a rige da jan ciki da jan ciki zai shiga ciki ba da rarrafe ba ma saboda abin bai kai wato ya dagu ba yanda yake har za a samu damar da mutum zai iya shiga a zaune ma sai dai a kwance ake shiga wajen ka duba wannan kuma da tana da gida tana da daki har kayan daki ma watakila take da shi to mutum ba zai san ni'imar da ke cikin wannan ba sai ya ga halin waɗannan kuma a duniya babu wanda suke cikin wannan tsanani irin musulmi ka duba suna nan ga sunan a Syria ga sunan a Jordan ga sunan a Yemen waɗanda suke a cikin Syria miliyoyi waɗanda suka tarwatsu sun kai miliyan 6 kusan sulusun kasar duk sun zamanto wato 'yan gudun hijira sun yatsu a cikin duniya ga sunan zaka gansu a masu kokarin shiga kasashen turai da masu kokarin shiga sauran kasashe kowa abin da yake zai iya dauka yayin da zai tafi shine abin da hannunsa kawai zai iya dauka duk sauran abubuwan da wadatarka haka kirkiri zaka je ka basu saboda haka wannan wato ba karaman ni'ima ce Allah yayi mana ba idan Allah ya baka gida wanda kake samun nutsuwa a cikin sa gidan nan ko ka same shi da mallaka ne ko da haya almuhim dai ka samu gida wanda yake zaka gama galudayarka ka zo ka tattaruye zuwa gare shi kuma yana daga cikin babban ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi bani adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan sirbihi fi sirbihi indahu qutu yawmihi mu'afan fi jasadihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadathiriha duk wanda ya wayi gari yana amintacce a cikin iyalansa ga gida, ga dangi, ga mace, ga ƴaƴa, ga jikoki, kana cikin aminci. Mu'afan fi jasadihi, kana da lafiya. Indahu qutu yawmihi, yana da abincin da zai ci yau, ba sai yana da abincin shekara ba. In kana da abincin yau, to fa kamar an tattaro maka duniya ne gabaki ɗaya, an baka, an maida kai sarki. Kai sarki ne, sai kai abin da kake so. In kai malami ne, kai ta haddasana haddasana ɗinka, ba abin da yake baka tsoro. To wannan ya nuna ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya mana, ni'imar gida. To sannan Allah ta'ala ya ce kuma daga cikin wato fatin dabbobi ya sanya mana gidaje. Kaga wannan ni'ima ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya mana da wasita, wato ya nuna, ya kimsa mana basira mai amfani da ƙwaƙwalenmu, cewa fatar dabba dinnan, dabbobin ni'ima, idan an je mai fatar, za mu iya amfani da ita mu mayar da ita gida. Shine gidan da ake ce ma ƙubba, gidan da ake ce ma ƙubba, ko kuma mai amfani da ita mu mayar da shi mu zamanto ya zamanto haima, wanda ba da fata ake yin sa ba, wanda ake yin sa da gashi, wanda ake yin sa da buzu, shi ma dai juz'i ne na fata. To sannan yace waɗannan, wannan fatar mai saukin ɗauka, domin ishara ne ga wato halin da Larabawa suke ciki, domin akwai mazauna gari, akwai bararo, masu tashi daga wuri zuwa wuri, suna tafiya da dabbobinsu, duk inda suka ga alamar za a samu wato amfani, za a samu ruwa da abincin da abincin dabbobinsu, sai su tattara su tafi. In sun zauna a waje, za su iya yin wata ɗaya, za su iya yin wata biyu, za su iya yin wata uku, kamar yadda Fulani suke yi. Larabawa ma haka suke, ko da yake yanzu sun ci gaba. Ka san yanzu yanda Larabawa suke, saboda ci gaba da Allah ya kawo musu wadata, masu wannan kiwon, sai mutum ya sai a kori kura, sai a zuba awakin a ciki, akwai tankar ruwa da take tafiya, sai ta tafi da su, su tafi dajin, aje a nemi inda kayan abincin yake. An zuba dabbobin a cikin akori kura, aje a kai su can su kiwo. In sun gama, sai a mayar da su cikin akori kura, sai a dawo kuma inda aka zo aka yi gari, ga tankar ruwa inda ita ce take ba su ruwa. Amma da tafiya ake yi gabaki ɗaya da iyali, da yara, da ƴaƴa, da dabbobin, har da kaji, duk haka za a ɗauke su. To gidan ba gida ne wanda yake na tubali ko na suminti ko na bulo ba, wanda ba yadda za ka yi da shi sai dai ka rushe shi, ba za ka iya ɗaukan sa ka tafi da shi ba. Gida ne wanda yake tafi da gidanka, shi yasa daga nan ma Hausawa suka samu tafi da gidanka. Wato za ka naɗe shi, ka saɗe shi a baya, ko ka sa shi a cikin kaya, mata su ɗauka, mata su gamo su ɗauke shi. Idan aka je aka samu wajen sauka, in aka samu wajen sauka, to sai a shine yawma iqamatikum, wajen sauka, sai a kwance, a zo a gina, wato a zo a kafa haima ko a kafa ƙubba. Ranar tafiya kuma sai a naɗe shi, sai a ɗauke shi a tafi da shi, shine yawma ba'anikum. To sannan kuma ga ni'imar da Allah ya sanya a cikin gashin awaki da gashin wato gashin tumaki, shine assu, da gashin raƙuma shine alwabar, da kuma gashin akuya shine ash-sha'a. Dukkaninsu ana amfani da su, yace a matsayin asas. Al-asas sune kamar yadda muka ambata kayan gida, kamar matashi, kamar shimfiɗar da ake yi da buzu, kamar tintin wanda ake yi. Duk wannan yana daga cikin abin da ake wato ilhama ce Allah ya yi ma ɗan adam, yanda zai yi tasarrufi da wannan. To kun ga duk wannan ishara ce ake mana cewa dukkan wani abin da kuka yi amfani da basirarku, kuka sana'anta daga abin da Allah ya yi muku, to Allah ne ya yi wannan. Kaga Allah bai ce kuka sanya ma kanku daga gashin awaki da gashin tumaki da sauransu, kuka sanya ma kanku gida ba, kuka sanya ma kanku al-asas, kayan ɗaki, sai ce Allah ne ya sanya muku. Ai wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan, ai ja'ala lakum asasan, shine ya sanya muku, tare da cewar yayi ne da wasidar basirar da ya bude muku. Dama tana nan, saboda haka yanzu kamar abinda Allah maɗaukakin sarki ya bude ma bani Adam na basira, su amfani da abinda Allah ya sanya a sararin samaniya na wato abubuwan lantarki, wanda za su iya wato fitar da, wanda za a iya samun wato yin sadarwa ta hanyar ɗaukan bayanai da ɗaukan magana da ɗaukan hoto, a tura shi ba tare da ya bi ta cikin waya ba, ta sararin samaniyar Allah. Ayi wannan, to wannan kuskure ne mutum ya rinka ganin shine yayi wannan Allah ne yayi
na'am
domin Allah ne ya bu ya sanya ya kimsa wannan basirar da wannan ilhamar ya kimsa yadda za ku yi amfani da abinda Allah ya halitta ya sanya shi a cikin halitta ba ku kai ba ba duniya ce aka zo aka yi Kyoto protocol aka zo aka ce aje a cikin atmosphere ayi creating din ionosphere wanda za ta rinka yin wannan abun ba ba wani protocol ne na duniya yayi ba ba wani kudi aka ka aka tara majalisar dinkin duniya ta yi wannan ba Allah ne ya sanya wannan to saboda haka mumini sai ya ketare sababi ya koma wajen Ubangiji wanda ya kawo sababi din to sannan kuma Allah yace ya sanya wannan ya sanya muku abun amfani ya zuwa ga wani lokaci to Allah yayin da duk zai bayanin wani abu na duniya wanda ya kunshi ganin hikimar Allah to sai kuma ya sanya wa'azi a ciki ya sanya muku wannan ya sanya muku abun amfani ya zuwa ga wani lokaci dan ku san cewa rayuwar ku duk abin da kuke amfana da shi a wannan duniyar ya zuwa ga wani lokaci ne ya zuwa ga ajali ne babu dawama a duniyar nan dan ku yi tunanin cewa duk jin dadin da kuka shirya ma kanku ya zuwa ga wani lokaci ne saboda haka kada mutun ya sangarce da jin dadin duniya har ya manta da mutuwa kada mutun ya sangarce ya dauka anan ake dawama ya zuwa ga wani lokaci ne wannan lokacin kuma an kawo shi da sigar wato tankiri annakira a cikin larabci tana zuwa da nuna ma'anar abu dan kankani ne kwarai ko kuma mai girma ne sosai nan ishara ne ga cewar wannan lokacin wani dan kankani ne wato jin dadin da mutum yake a cikin duniya in ya kwatanta da iya lokacin da zai yi da kwanciyar kabari ya san cewa dan kankani ne dan kankani ne yanzu duk in an baka koda shekara 90 kai a bayan kasa in ka duba waɗanda suke kwanci a cikin kabari kafin tashin alkiyama irin ɗaruruwa ko dubban shekarun da za su menene jin dadi rayuwar da kai ta jin dadi a duniya kaga ilahin lokaci ne dan kankani to dan wannan ya zamanto wa'azi a gare mu to sannan kuma Allah ya ambaci wata ni'imar shine ni'imar wato kariya ni'imar ba mu kariya ga lafiyar jikinmu shine ni'imar inuwa inuwa wato ba karaman ni'ima bace da take kare mu daga zafi daga dukar daga zafin rana wanda zafin rana din nan banda kawai zafafa jiki da zai yi da ya sanya jikinka ya kone idan zafin ya isa zafin akwai kuma cutarwa da yake yi ta cewa waɗansu irin wato waɗansu wani haske da yake tohowa daga cikin ranar mai cutarwa ne ga fata wanda idan mutum ya dade a cikin sa zai cutar da shi me maganin sa inuwa yau da a ce a bayan kasa babu inuwa ga baki ɗaya ina mutum zai shiga amma Allah madaukakin sarki ya sanya mana da babu inuwa sai dai in rana ta zo ka yini a cikin rana ba inda zaka je ka samu bafaka amma Allah ya sanya bishiya wanda yake zaka je ka shiga cikin ta ka sami inuwa wata ran naga wata ay yarinya a Makka ta fito daga cikin harami an sace mata takalmi ba ta da takalmi to raka ga zafin rana in ta fita a guje nema kike ta ga inda za ta dan samu dan inuwa sai ta ga inuwar falwaya sai ta tsaya wani irin tsayuwa ba irin ta al'ada ba kafa daya na gaba kafa daya na baya ta sa kafar ta akan inuwar falwaya din daga nan sai ta fita a guje tana neman wata inuwar to wannan ita ce ni'imar inuwa to Allah ne ya sanya muku daga halittarsa ya sanya muku inuwa sannan ya sanya muku dakuna a cikin duwatsu shine kogo kogo yana da ni'ima yayin da mutum yake tafiya idan ruwa ya zo ko kuma idan zafi yayi zafi babu inda zaka samu mafaka in kaga dutse sai kogo kuma ba wai lallai a cikin duwatsu sai a cikin kogo ne ake samun daki ba shi kansa dutsen yakan yi daki akwai wani dutse a Wirqan wanda ambatonsa ya zo a cikin hadith naje a kusa da Madina ne kilomita 40 daga Madina dutsen akwai wani waje inda dutsen wato yayi wani irin malkodiyo a ciki rana ba ta taba shiga wajen ba kogo bane shiga ake amma yanda dutsen ya lankwashe ya sake lankwashewa rana ba ta taba shiga nan wajen kuma akwai wato tsiro akwai tsirrai da suke zuwa da ruwa mai sanyin gaske mai dadin gaske a wajen amma haka Allah yayi wannan wajen to duk wani ya daga cikin halittar Allah to sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci wani abu da yake ba mu kariya shine tufafi kaga tufafi ba Allah ne ya sako da su daga sama haka ba mu muke yin su amma Allah yake shine ya sanya mana waja'ala lakum sarabil ya sanya muku wato tufafi jam'u sirbal tufafin nan taqikumul har da suke ba ku kariya daga zafi bai ambaci masu ba ku kariya daga sanyi ba domin a farkon kilita a farkon ayar ya fade su wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un kuna da abin da zai ba ku dumama abin da zai sa ku dumama kanku a cikin wato dabbobi na ni'ima to wannan yayi ishara da samun kariya daga sanyi nan kuma sai ambacin samun kariya daga zafi saboda dai na farko waɗanda su larabawa wanda su ne farkon waɗanda aka yi zance da su da alqur'ani yanayin su yanayin zafi ya furin jaye bisa yanayin sanyi saboda haka sun fi fahimtar ni'imar abinda zai ba su kariya daga zafi sannan ya faɗi jinsi na biyu na tufafi su ne tufafin da suke ba ku kariya da a wajen yaƙi su ne silke kaga silke Allah ta'ala ya ce shi ne ya kimsa ma annabi Dawud ilimin yadda zai yi silke wa'allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum kuma muka koya masa yin ilimin yin silke domin silke wanda za ku rinka sawa domin su ba ku kariya daga makamanku da kuke yi da kuke yaƙi da su a lokacin yaƙinku min ba'sikum dinnan ay min silahikum yawma ba'as wato yawma ba'sikum daga makamanku a ranar da kuke yin yaƙinku to Allah ya ce kamar yanda yayi wannan bayanin haka yake bayyana ni'imominsa ga bani Adam domin me domin su musulunta wato bayanin ni'imar Allah shine dan ya saka ka zamanto ka musulunta ka miƙa wuya domin musulunci shine halin da yafi komai cika wajen nuna godiya ga Allah ba inda ake nuna godiya ga ba abinda yake koyar da nuna godiya ga Allah irin addinin musulunci domin addinin musulunci ya koya mana mu gode ma Allah a mataki hudu mu gode ma Allah a zuciya in an yi ni'ima mu san Allah ne yayi mana to abinda wannan matsayin yake ta fada kenan wama bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke tare da ita daga Allah ce na uku mu gode ma Allah da harshen mu mu ce alhamdulillah ko mu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ka zanta da ni'imar ubangijinka na uku mi aiki da ni'imar yanda Allah yake so sannan na hudu mu gode ma mutane wanda suka zamanto sababin ni'ima la yashkurullaha man la yashkurunna wanda duk baya gode ma mutane to baya gode ma Allah da haka ne zaka zamanto cikakken mai ni'ima kuma wannan al'umar sai Allah ya kirawo ta alhamadun masu yawan godiya ga Allah saboda haka babu inda babu addini da tsari da yake koyar da godiya ga Allah irin addinin musulunci shi yasa sai Allah ya ce dan ku musulunta domin a musulunci ne za ku samu sifar cika ta wajen godiya ga Allah komai aka koya wa musulmi ya ce alhamdulillah sannan Allah ya ce fa in tawallau
fa innama alaykal bala'ul mubin ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum kafirun
ya ce fa in tawallau to amma idan suka juya idan suka bijire daga shiga cikin musulunci daga musulunta fa innama alaykal balagul mubin sai aka maida magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to babu abin da yake kanka ya rasulullah face isarwa mabayyaniya wato baka da laifi aka bashi hakuri cewa ba haƙƙin ka bane ka sanya su dole sai sun musulunta baka da iko akan zukatansu kuma sakamakon abin da suka yi da suka bijire da kace da Allah ya musu wannan bayanin domin su musulunta suka ki sakamakon ba naka bane Allah shi zai musu sakamako kai abin da yake kanka isarwa mabayyaniya kuma kai sannan Allah ya bayyana wato ya bayyana abin da ya cancance su yayin da suka bicilce ma Allah yace ya'rifuna ni'matallah suna sanin ni'imar Allah wato sun san Allah ne ya musu sun yi shaida a kanta irfani wato shine ilimi wanda yake baya karban shakka sun san ni'imar Allah thumma yunkirunaha sannan suke inkarin ta suke musu ni'imar Allah wa aktharuhumul fasiqun kuma mafiyai wa aktharuhumul kafirun kuma mafiyayawan su kafirai ne masu butulce ma ni'imar Allah masu yin wato musu da ayoyin Allah da gangan saboda wato kawai taurin kai to wannan bayyana sifar su ne na kan cewa tur da waɗannan bayi ne waɗanda suke ba mutane ba domin mutum shine wanda yake mai godiya shine wanda yake in an yi wato in an yi masa ihsani zai san an yi masa, wanda yake bashi da wannan halin dabba ne, dabba ita ce wadda take bata san me kyautata mata ba daga mai dukanta, babu bambanci tsakanin su. Amma wanda yake sanin wanda ya kyautata masa daga wanda bai kyautata masa ba, dan adam ne saboda abin da Allah ya bashi. To amma waɗannan sun zamanto wato sun fi bacewar hanya daga dabbobi na ni'ima, domin su Allah ya ba su hankali ba su yi amfani da hankalin su ba. To a cikin wannan akwai nuna abin da kafirci ya kunsa da hanyar kafirai na kan cewar hanya ce ta butulce ma Allah. Don haka kada mu ɗauki hanyar butulci ga Allah, mu nemi hanyar godiya ga Allah. Shi yasa addinin musulunci ya koya mana godiya ga Allah a kowane hali. Yayin da mutum kake son abu, in Allah ya baka biyan bukata ka same shi, kace alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan kana nema baka same shi ba, kai kokari baka same shi ba, kace alhamdulillahi ala kulli hal. Abin da yake mutane ma ba su san ma ni'ima bane, ka dauki ka samu ruwan sanyi ka sha ka ji dadi, kace alhamdulillah, sai ka sami yardar Allah. Inna Allah la yarda anil abd an ya'kula al-akla fa yahmadahu 'alayha wa an yashraba ash-sharba fa yahmadahu 'alayha. Kankanin ni'ima ko mai kankantar ta, idan kai kace alhamdulillah, ya zamanto zancen godiya ga Allah tana gudana a harshenka. Wannan shine abin da ya cancanci dan adam, kuma shine ma'anar musulunci, abin da musulunci yake koya mana kenan. Allah ya sanya mu masu godiya ga Allah, ya taimaka mana wajen godiya, ya taimaka mana wajen godiya gare shi. Innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakati at-tayyibah, nas'aluka an taghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma innaka 'afuwun تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات, ونسألك خير ونسألك درجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم اصب علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارض عنا وردنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.